الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وشفيعنا وقائدنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، يوم ما سوء البركة take sauraron mu daga duk inda ya saukaka, ina mana gaisuwar addinin musulunci. Ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan haka, ina mai gabatar da kaina a wannan fili mai albarka, a wannan gidan rediyo mai albarka, a matsayin wanda zai jagoranci wani darasi wanda hukumar gidan wannan rediyo ta sa mashi suna Darul Hadith. Darul Hadith, muna fara da sunan Allah. A yau, a wannan rana ta 6 ga watan Al-Muharram, wata ɗaya na sabuwar shekarar musulunci ta 1442 hijirar fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wannan shine kirgin wata a nan Najeriya, wata na hijira. Muna da bambancin kwana ɗaya da kirgin ta Saudiya, wanda su a yau 7 ga wata ne. Wannan rana ita ce ta dace da 28 ga watan afwan 26 ga watan 8 miladiya shekara ta 2020 daidai haihuwar Isa dan Maryam alaihi wa ala ummihi salam. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora, ya ba mu dacewa da abin da yake so, kuma ya yarda da shi, ya sa mu tarayya cikin alkhairan da ke cikin wannan darasi da sauran darurruka na addini da na rayuwa, wanda wannan tasha mai albarka take gabatarwa a lokuta mabambanta don amfanin al'umma. Muna fata Allah ya saka musu da alkhairi, kuma ya kiyaye mana wannan tasha mai albarka, ya ƙara haɓaka ta da bunƙasa ta, ya taimaka mu waɗanda suka yi tunanin kafa ta. Kamar yadda na gabatar cewa sunan wannan shiri Darul Hadith, wannan suna su hukumar gudanarwa ta wannan gidan rediyo ita ta raɗa wannan sunan. Hikimar da ke ƙarƙashin wannan sunan da manufar da ta sa suka raɗa shi, duka wannan idan ana neman ƙarin bayani su za a tambaya. Amma dai bisa tattaunawa da muka yi da su, na fahimci suna so a gudanar da waɗansu darussa da za su amfani al'ummar musulmi da sauran masu saurare gaba ɗaya, amma a ƙarƙashin inuwar hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan ya sa hannu tambaye su lokacin suka kawo mun appointment later cewa to akwai wani littafi na hadisin annabi da suke tunanin shi za a karanta, a inda suka nuna cewa a su dai sun zaɓi wannan sunan ne, su suna so a gudanar da darussan a ƙarƙashin inuwarsa. Don haka suka ce sun bani zaɓi, sun bani dama in zaɓi littafin da na ga ƙarƙashinsa insha Allahu za a samu share hawaye da kuma biyan buƙatar waɗanda suka ƙirƙiro da wannan shiri da kuma sauran masu sauraron shirin. To na yi nazari, dogon nazari, na kalli ƙananan littattafanmu na ƙasa-ƙasa, domin yana daga cikin abin da ni na fi ganin dacewa shi ne kullum idan za a fara karatu to a fara shi da ƙasa. Daga nan gwargwadon yadda dama ta samu da kuma albarkar da Allah zai mashirin, sai a riƙa yin gaba, ana ɗan cirawa, ana ɗan cirawa har ila masha Allah. Da haka har na yi tunanin shin koma masa al'arba'unan nawawiyya wanda kusa yana cikin littafin farko-farko a hadisance wanda ake fara ilmantar da bayin Allah da shi a zaurukan malamai da majalis na ilimi da makarantun islamiyyu da shauran wuraren da suka dace. Kuma na sake nazarin wani littafin wanda ba shi ba, muna da irin bulughul maram wanda kuma shi ya shafi ahkam, akwai buƙatarsa, yana daga cikin littattafai na har wayo kusa-kusa wanda yake tadawuli hannayen malamai da ɗaliban ilimi a majalisun majalis na ilimi da zauruka da makarantu da masallatai. Har wayo cikin littafin da muka yi tunanin suna da kyau kuma suna da kima a hadisance, mun hango littafin Riyadus Salihin, shi ma babu shakka littafi ne da a kowane lokaci rayuwar musulmi tana buƙatar jin abin da ke ciki na ilimin muka, musamman ɓangaren akhlaq, ikhlas, zamantakewa, mu'amala, i'tiqadiyat da sauran darussa dai daban-daban waɗanda wannan littafi ya kunsa. To shi ɗin ma kuma ba baƙo ba ne dai, ana ta daudala a kansa. A ƙarshe dai na yi nazarin cewa me zai hana mu sanya littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, duk da cewa shi ma ba wai baƙon littafi ba ne, sananne ne ga malamai da ɗaliban ilimi, amma wataƙila ba a cika jin shi sosai-sosai kamar yadda ake jin waɗancan ba. Kuma kusan dukkan buƙatun da masu wannan tunanin suke da shi a hadisance insha Allah wani littafin zai biya waɗannan buƙatu ko ma da ƙari. Kuma gashi littafi ne na mashahurin malami a fagen hadisi, gwani a fagen hadisi, kuma mashahurin da bai buƙatar sai an tsaya ana wane ne, wane ne, wane ne, inda ba ɗan abin da ya samu ba na ƙa'idar ilimi da cewa duk wanda za ka karanta littafin shi ya kamata aƙalla ka san kowaye shi ko da a taƙaice ne, domin fa'idoji su gama haɗuwa, su gama kammaluwa. To a zuwa yanzu wannan littafin shi ne tunanina ya tsayo a kansa, Al-Adabul Mufrad. Shi wannan littafi na Al-Adabul Mufrad littafi ne kamar da bayani ya gabata wanda Al-Imam Al-Bukhari, mashahurin malamin musulunci nan, ya wallafa shi. Likitan hadisi ne, hafizin hadisi ne, kamar yadda duniya ta shaida haka. Ma'abucin mashahurin littafin da ake cewa Sahih al-Bukhari ko Al-Jami'u Sahih shi ne ya wallafa shi. Wannan littafi, littafi ne mai kima, littafi ne mai daraja, littafi ne madaukaki, littafi ne da ya ƙunshi abubuwan buƙatar musulmi gaba ɗaya a rayuwarsa ta addini, shi a karan kansa da waɗanda Allah ya haɗa shi mu'amala da su da rayuwa da su, mutane da makamantansu. Al-Imam al-Bukhari ya wallafa wannan littafi, ya tattara hadisan annabi a ciki, hadisan da basu kasa hadisi 1,322 ba da 22 a ciki, duk da yana da hajjami ƙanƙane, amma Al-Imam al-Bukhari ya zaɓo gajajjerun hadisai masu matuƙar muhimmanci ya tattara a cikin wannan littafi, shi ya zama girmansa a hannu ƙarami ne, amma kuma abin da ya kunsa mai yawan gaske ne na ma'anoni da fa'idoji na addinin musulunci. Al-Imam al-Bukhari, kamar yadda na faɗa, bai buƙatar a tsaya ana cewa waye shi, waye shi, waye shi. Ana mai alkunya da Abu Abdullahi, Habrul Islam ko Hibrul Islam, والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بابان عبد الله مالم الدين المسلمتي مالم المسلمتي ما حدثي كو مسني ما حديثا من دون الله صلى الله عليه وسلم مروي ثلاثه صحيح البخاري حقيقه سننسا محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن بردسبه البخاري رحمه الله تعالى وانن باوان الله ان هيفيش اغارن بخارا شكرا تا 1194 تا هجره من دون الله صلى الله عليه وسلم kuma rayuwarsa ta zo ƙarshe a shekara ta 256, ya samu shekaru 62 a rayuwarsa ta duniya. Abin mamaki, Al-Imam al-Bukhari ya taso ne yana maraya, ba ɗan gata ba ne, maraya, bai san daɗin uba ba, bai san gata na iyaye ba, amma wannan bai karya masa zuciya ba. Da yake alkhairin Allah galibi yana ƙarƙashin abin da rai bai so, duniya da lahira. Wannan ya sa masa jarintaka, kuma alhamdulillah ya samu kyakkyawan riko. Da farko an ɗora shi akan tafarki neman ilimi, wanda wannan ita ce wato sana'arsa, ita ce buƙatarsa, ita ce jinin jikinsa da ruwan jikinsa, ita ce tunaninsa. Wanda an bi rayuwar za a ga ya yi tafiye-tafiye, ya yi yawon duniya, amma na neman ilimin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bayan ya fara neman ilimi tun daga inda ya tashi, wannan gari na Bukhara da aka yi magana, musamman inda ya shahara da fara fita neman ilimi a shekara ta 210 ta hijira, lokacin yana ɗan shekara 16 kenan da haihuwa. Ya zagaya musamman manyan birane na ƙasar Khurasan da Al-Iraq da Misra da Sham. Malamai suna cewa Al-Imam al-Bukhari ya saurari hadisan manzon Allah daga malaman da ba su kasa malami ɗaiɗai, malami dubu ba. Wayannan malaman ya yi cin karo da su a garuruwa daban-daban, a wurare daban-daban. Malami dubu, wanda daga wannan tarfashin tarzandazan malamai, Al-Imam al-Bukhari sai da ya farauto ya tattaro hadisan da ba su kasa 600 ba. 600. A cikin wannan hadisan 600, ya zauna ya samu lokaci ya shiga tankaɗe da rairaya, yana zazzaga, yana tantancewa, yana bin diddigin isnadojin hadisan da hanyoyin da suka zo matsa a ciki ya tsama waɗanda zuciyar shi ta nutsu da su ya tattara su wuri ɗaya shi ne ya zama littafin da ake ce ma Sahihul Bukhari. Cikin wuraren da wannan bawan Allah Al-Imam Al-Bukhari ya zagaya don neman ilimi bayan waɗanda muka ji, akwai irin su Baghdada, akwai irin su Basra, su Kufa, su Makka, su Al-Madina da shauran wurare daban-daban, duka don neman ilimin mukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen masanan su. Wannan ya sa sunansa ya ɗaukaka, matsayinsa ya yi fice, ya tsere sa'a an sakar mashi. Ittifaki na malamai masana wannan fannin sun tafi a kan cewa duk wani littafi da ɗan adam ya wallafa, to babu littafin da ya kai ingancin Sahihul Bukhari gaba ɗaya. Suna cewa a cikin dukkan littattafai, in dai an cire Alƙur'ani mai girma wanda shi wannan la yatihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin alim, tanzilun min hakimin hamid, to in an cire shi an aje shi wanda shi gaba ɗaya babu kuskure ko tangarɗa a cikinsa, to wajen inganci sai a ɗauko Sahihul Bukhari a aje a wajen. Zan manta Al-Imam Suyuti yana cikin wanda suka faɗi irin wannan bayanin a cikin alfiyarsa, yana magana a kan littattafan da malamai suka wallafa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su shi Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan na Abi Dawud, Sunan Tirmidhi ko Jami'u Sahih, Jami'u Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud da Nasa'i da makamantansu, su Al-Musnad na Abu Ya'la da Al-Musnad na Al-Imam Ahmad dan Hanbali da shauransu dai. Amma Al-Imam Suyuti yana cewa walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani wa li hadha quddima marwiyyu Zaini fil Bukhari wa ma li Muslim wa ma hawa shartahuma fa shart awwalin fa thani thumma ma kana ala shart fatan ghayrihima. Sai yana magana a kan Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim, wanda duk duniya ta yadda waɗannan littafan su suka fi inganci, to a tsakanin su su biyun kuma wanne ya fi wani? Aka ce in dai maganar tsantseni ne a kan isnadin hadisi da tantance wanne ne ingantacce da sharuɗan da Al-Imam Al-Bukhari ya sanya ma kanshi na karɓar hadisi, to Sahihul Bukhari yana gaba da Sahihul Muslim. In ko a kan tsari ne da tafiyar da abubuwa bisa fiqhun hadisi ɗin da kuma matso da nesa kusa wajen wato rashin maimaici a cikin babi daban-daban a kawo wannan hadisin, san a sake hujja da shi a kawo wani babin can, haka tsari dai irin wanda zai fi sauƙi ga ɗalibin ilimi har ma da malami. Aka ce to Sahihul Muslim yana gaba da Sahihul Bukhari, amma dai wajen inganci an yadda Sahihul Bukhari shi ne gaba. Ya ce walaysa fil kutubi asahhu minhuma, a cikin littattafai gaba ɗaya babu wanda suka fi wannan bin inganci, ba'da al-Qur'ani, sai ce bayan al-Qur'ani. Wa li hadha quddima, wannan ne dalilin da yasa aka fifita su a kan sauran littattafai gaba ɗaya. Sai ce marwiyu Zaini, nan Al-Imam Suyuti yana so ya gaya mana maratibu sahihi hadith ko maratibul hadith sahih. Ita yin an samu hadithin da Bukhari da Muslim duka sun ruwaito shi, to wannan shine hadithi sahihi lamba ta ɗaya. Al-Bukhari daga nan hadithi sahihi mai lamba ta biyu shine hadithin da Al-Imam Bukhari ya ruwaito. Sannan fa Muslimin daidai ta uku shi ne hadisin da Al-Imam Muslim ya roto a cikin sahihinsa. Sai ya ce wa ma hawa shartahuma, sai kuma hadisi na hudu a daraja wajen inganci shi ne hadisi sahihi
wanda ya taro sharadin Bukhari ya taro sharadin Muslim duk da kila ba su ruto shi a cikin littafin su ba an same shi a wayansu littafan hadisin daban amma dai ya cika sharadin Bukhari ya cika sharadin Muslim sai ce fa sharda awwali hadisi mai daraja ta biyar shine hadisin da ya cika sharadin al-Imam al-Bukhari fasani sai kuma hadisi mai lamba ko daraja ta shida shine hadisin da ya cika sharadin al-Imam Muslim sannan sai ce summa ma kana ala sharti fatan ghairihi sannan sai hadisi mai sahihi mai daraja ta bakwai shine hadisin da ya cika sharadin wasu malaman na hadisi wanda ba su kai matsayin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ba amma kuma aka samu isnadin ingantacce ne to wannan shine maratibul hadis a takaice idan na dan koma baya kadan kalmar darul hadis wanda su hukumar wannan gidan radio suka yi amfani da ita a matsayin sunan wannan darasi za a ga kalma ce wanda masana luga suke ce ma at-tarkibul idafi kalma ce da aka jin ko jumla kalma ce da aka jingina wata jikin wata darul hadis daru kalma ce al-hadis kalma gidan hadisi fassara kenan gwari-gwari gidan hadisi gida bai bukatar rabai ana bayani duk wanda ke jin harshen hausa an kashin gida ya fahimci abin da ake nufi wata matattara ta musamman ke bantacciya don wata bukata ta musamman alhadis shi ne muke so mu dan kara bayani a kai wanda in an faɗi kalmar hadis kawai a harshe ana nufin kawai labari musamman labarai na yau da kullum da ake kirkira rubutattu ko na baki kazuniyoyi da makamantansu za ka yi ce musu a hadis ya danganta in masu kyau ne a ce masu kyau ne in marasa kyau ne a ce masu marasa kyau ne sannan duk ingancin magana ana iya ce mata hadisi domin hatta alqur'ani Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa hadis ne fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in aka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sunta alqur'ani min jirma da matsayin labari ko zance amma a ilman ce ana magana ta ilimi ta karatu in an ce hadithi an yi shuru na gani a hadithi ko hadithi kaza ya ce to anan kai tsaye ana nufin abin da ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na magana ko na aiki ko na kawaici ma'ana wani sahabi ya aikata wani abu ko ya furta wani abu wanda ya shafi addini a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya yi kawaici bai ce wannan sahabin gyara kaza ba to wannan kawaicin da annabi ya yi wancan aikin sahabin ko wancan magana ta sahabin wanda magana ce da ta shafi addini wannan kawaicin na annabi ya mai da wannan magana ta zama addini ta zama hadisi har abada za a yake da shi ne ake cewa hadisi takariri abinda za mu fi mai da hankali a wannan fili namu da yardar Allah ba tattaunawa akan isnadin hadisi ko ina aka farauto shi ba alhamdulillah saboda dalilai kamar haka shi tukuna littafin da za mu karanta duk da cewa ba muna nufin dukkanin shi hadisan da ke ciki ingantattu ba ne amma dai malamin hadisi ne ya tattara littafin don haka a nan ba mu da fargaba mai tsanani wajen ingancin hadisan da za mu samu a cikin wannan littafin bayan nan kuma za mu yi ƙoƙari mu yi ta ƙalidanci ga masanan wannan fannin dangane da hukuncin da za su yi mai isnadojin da za mu samu cikin wannan littafi na hadisi an ce isnadi ana nufin hanyar da aka bi aka samo hadisi gurin wane naji shi ya karanta mana, shi kuma yace wane ya karanta masa, shi kuma yace wane ya karantar da su, ko su wane suka karantar da su daga nan a dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan zamu bi ne abinda masanan hadisin suka hukunta, ba za mu kara ba, ba za mu rage ba, domin fannin su ne mu bar musu wannan fannin. Don haka mu za mu karkata zuwa ga ma'anonin da hadisin ya kunsa, domin su ne buƙatar mutane, su ne abinda jama'a suka fi buƙata, su suka fi damuwa da su, su ake so a ji, domin su ne ungo ɗauki amshi je kai amfani da shi. Wannan shi ne abinda zai fi ɗaukar hankalinmu, musamman abin da ya shafi aƙida, ko ya shafi ibada, ko ya shafi mu'amala da yardar Allah. Wannan shi ne abinda za mu mai da hankali a kai, wannan a matsayin sharar fage ko shimfiɗa wadda muka kawo. Kuma wannan ba zai hana idan buƙatar ƙarin bayani ta taso a gaɓar da ake bayani ba, a duba waɗansu littattafan da ke da munasaba da wannan ƙabilar da ake tattaunawa, sai a ƙara bayanin da ya sauƙaƙa. Kuma muna roƙonku, ku masu saurare, ku kasance tare da mu wajen ba mu gudunmuwar wannan saurare, ta hanyar aiko da gyara ko faɗakarwa ko shawarwarin za su taimaka mana mu cimma wannan manufa, ko tambayoyi akan waɗansu darussa da aka saurara aka ji ba a gane ba ko ake buƙatar ƙarin bayani. Muna fata Allah ta'ala ya tara mu cikin wannan alkhairi ga baki ɗayan mu, mazan mu da matan mu, na kusa da na nesa. Nan nake rufewa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.